sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Kungiyar kawance ta NATO ta sa dakarun ta na mai da martani cikin damara a karo na farko jiya Juma'a don kare mambobinta da ke sashen gabas a daidai lokacin da sojojin Rasha ke dada dannawa cikin kasar Ukraine. Saboda girke dumbun sojoji da Rasha ta yi ta yi cikin watannin da suka gabata. Dukkaninmu mun ƙara ƙaimi a jajircewar da muke yi da kuma shirin kare kanmu. Abinda Sakatare Janar na NATO Jens Stoltenberg ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Brussels ya ƙara da cewa muna kan girke dakarun mayar da martanin NATO a ƙasa a teku da kuma sama don mu daɗa ƙarfafa aniyarmu mu kuma iya mai da martani cikin gaggawa ga duk wani lamari na bazata. Dole mu kauce ma duk wani kuskuren lissafi ko rashin fahimta. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare kowace ƙasa mambar kungiyar da kuma duk wani taku na yankin ƙasar NATO a cewar Stoltenberg. Ƙasashen NATO da dama sun ƙarfafa dagar da suka ja a gabashin Turai a ƴan kwanakin nan ta yadda sojojin su jiragen sama samfurin jet da kuma jiragen ruwa na yaƙi ke cikin shirin ko ta kwana a faɗin yankin. Babban abin da NATO ta sa gaba shine kare kasashe mambobinta a cewar Claudia Bejo ta cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun bazu kan titunan biranen ƙasar Rasha ciki har da Moscow da St. Petersburg jiya Juma'a don bayyana rashin amincewarsu da mamaye ƙasar Ukraine da Rasha ta yi duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi suka yi ta yi na daƙile yaduwar adawa da yaƙin da kuma nuna gawurta da nuna amfi gaskiya a lamarin. A birnin St. Petersburg ne aka yi zanga-zanga mafi girma inda ɗaruruwan mutane suka hallara nan da nan a tsakiyar birnin. Suna ta ihu cewa ba ma son yaƙi a yayin da 'yan sanda kuma saɓa da kayan kwantar da tarzoma ke ta kama masu zanga-zangar ɗaya bayan ɗaya. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta OVD Info wadda ke bibiyar yawan kame masu nasaba da siyasa ta lissafta kame wajen 437 da aka yi a birane 26 a faɗin ƙasar Rasha ciki har da 226 da aka yi a birnin Moscow da 130 a birnin St. Petersburg. A birnin Moscow hatta mutanen da ke wucewarsu kawai an kama su a cewar kafafen labarai. Akwai alamar zanga-zangar ta jiya Juma'a bata kai ta shekaran jiya Alhamis ba lokacin da dubban mutane suka bazu kan tituna a biranen Rasha. An kama masu zanga-zanga wajen 1820 a birane 58 na ƙasar Rasha da daren shekaran jiya Alhamis ciki har da 1200 a birnin Moscow a cewar kungiyar ta OVD Info. Duk wani gwamza yaƙi da Rasha na lokaci mai tsawo zai jefa biliyoyin dukiyar ƙasar da Rasha ke wabarin wuta wato Ukraine da babbar abokiyar cinikayyarta China cikin haɗari a cewar ƙwararru. Idan mamayar da Rasha ke yi ta ɗau lokaci yarjejeniyar shekara uku da Ukraine ta cimma da babban kamfanin China Huawei ta kafa layin salula na 4G a ɓangaren sifiri na birnin Kyiv za ta tsaya kuma jigilar ɗumbin amfanin gona za ta ragu a cewar Dexter Robert marubucin littafin nan mai suna The Myth of Chinese Capitalism wanda ke da zama a nan Amurka. Cikin 'yan kwanakin nan 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan siyasar Amurka sun yi ta kiran babbar kwamishinar sashen kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet da ta saki rahoton da aka daɗe ana jira kan batun haƙƙin ɗan adam a Xinjiang wani yanki na arewa maso yammacin China inda nan ne 'yan ƙabilar Uyghur musulmi tsiraru ke zaune. Matsalambar da ake yi don a saki rahoton 'yancin ɗan adam ɗin na zuwa ne shekara da shekaru bayan da ofishin Bachelet ya yi ta ƙoƙari amma ba tare da nasara ba wajen neman cimma yarjejeniya kan sharaɗin kai ziyara Xinjiang don binciken halin da ake ciki game da batun 'yancin ɗan adam. ba ma tsammanin ziyarar za ta faru kwanan nan ganin cewa babbar kwamishinar sashin yancin dan adam ta kasa cimma jituwa da gwamnatin China cikin shekaru uku da suka gabata a cewar Zemretai Arkin wani babban jami'in kungiyar yan kabilar Uyghur da ke birnin Munich kasar Jamus Shugaban Amurka Joe Biden jiya Juma'a ya gabatar da Ketanji Brown Jackson a matsayin wadda yake so ta zama bakar fata ta farko da za ta zama alkali a kotun kolin Amurka wanda tuni hakan yasa aka shiga muhawarar jinsi kan wannan mata wadda a yanzu alkalin kotun daukar kara ce ta gwamnatin tarayya daga cikin mutane 115 da suka taba zama alkalan kotun kolin Amurka kusan duka don banda guda uku farar fata ne bakake biyu ne kawai kuma maza Biden da wasu jigajigan yan jam'iyyar Democrat sun sha nuna cewa tuntuni ma ya kamata a nada mace baka to amma wasu yan jam'iyyar Republican sun zarge shi da nuna wariya ga maza da matan da ba bakake ba kan wannan matsayin hukumomi masu sa ido kan harkokin kuɗi a Amurka sun ci tarar reshen birnin New York na babban bankin kasar Pakistan MBP ta sama da dala miliyan 55 saboda saba ma dokar hana halatta kudaden haram da kuma rashin bin ka'ida sosai tarar wadda babban bankin Amurka da ma'aikatar cinikayyar New York suka ci bankin na Pakistan ta sa hannun jarin sa ya fadi da kashi 7 cikin 100 jiya Juma'a
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu je maburya dake yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger maburya dai yankin kan iyaka ne tsakanin jihohin Kebbi da Niger inda yan bindiga da dike ci gaba da kaddamar da harhare a halin yanzu akan wadanda ba san hawa ba balle sauka ko madalla yan bindigar sun afkawa garin na maburya bisa babura sama da 100 ga wani ganau wanda aka yi komai akan idan sa na mana karin bayanin ainihin abin da ya gani
sunana Murtala Muhammad Maburya wallahi mutanen nan sun shigo daga tsohon kumbashi suka zo nan wurin akalla mashin 146 ne suka shigo nan garin Maburya kuma sun shigo sun fuffushe mutane dakuna sun fuffushe mutane shaguna sun yi banna ila adadin ni ma nan karan kaina mashin ila sun dauke suka fashe mai tanki suka kwashe mai sannan suka wuce sun dauki mashin sama da 10 akalla sun wuce yanzu daga nan da suka bar suka gama abin suke sun tattara mutane ba amma ba su da yake sun wuce ne ba dawowa bane wasu kowa ba sun tara mutane sun haya musu amma su fike kowa sai dai su an shoyoyin mutane ne da ainihin kudaden mutane suka bi kuma suka wuce suka shi wannan kuma suka wuce sun dai mu wasu duka sun bubuje suka amfa shi kudade amma dai ba su gaskiya ba su wuce da kowa ba ka san kashi kashi suke yi wayennan ina a zato na gaskiya ba wayancan bane da aka fada da su dan kullun wurin sojoji wayanda tun da kuma babban garin kumbashi suka kullo ta tabar da maburya to amma ainihin su yanayin su wayancan ka dan kullu kuma wayancan su shi anan su ina ganda fanni abinda nake tunani a sashi na kenan banda tabbaci amma dai abinda nake tunani ke tabbata wayanga sanan ta kumbashi ne suka kullo suka wato nan maburya ana yin sallatar mu wato raka a guda a sallami sai ga suka halin hali aka dai muka sallama sallah da aka gama sallah mutane hankali zai tashi mutane yanzu ba kowa cikin gari mata duk sun yi daji yanzu mu kadai ne maza muka yi dan karen hali mu zo mu dan samu abin da zamu dan ci mu kai mu iyalai cikin daji kuma haka dai ake fiya muna nan dai dar dar ake dai gaskiya
Malam Murtala yace yanayin da suke ciki a halin yanzu kam abin akwai tashin hankali.
Tashin hankali matuƙa ana cikin tashin hankali tunda kaga an ce mutane mata da yara duk suna cikin daji cikin wanga dare kaga ai akwai matsala mu dai muka yi karen hali muka zo don a dan samu abincin da za a je cikin daji don a kai mu iyalai. Gaskiya mu ba wani mataki da aka ɗauka mun a nan wurin babu wani mataki babu soja ko balle ɗan sanda ko mobile police kowa babu mu mun dogara ga Allah kawai amma muna kai kuke mu gwamnati su taimaka su kawo mu da gudunmawar jami'an tsaro don mu samu sauƙin zaman lafiya.
Wannan kuma shi ma wani gano ne ba jiyo ba wanda yan bindigar suka zo garin yayin da yake cikin wannan gari ga kuma abin da yake shaida mana.
Yanzu haka ina cikin garin Dankola Maburya maganan gaskiya abin da ya faru dai da dadin kallo gaskiya muna nan da safe dai sai aka ce muna barayi a Yabawa. Yabawa kuma tana under Niger State ne ka sani muna nan ko da zamu ankare sai muka gansu a cikin garin mu kanin Maburya. Suka zo suka kori mutane sannan suka tunkari sojoji sojoji kuma maganan gaskiya sun fada sosai kuma sun galaba kansu don da dama an kwashi masu sukansu amma kuma su ma karan kansu sun tafi da masu kan yan gari amma maganan gaskiya sojoji sun yi namijin aiki.
Kamar waɗanne sojoji ne kuma sannan yaya adadin yawan yan bindigar yake dai wanda kai ka gane wa idan ka daga ina kake jin yan bindigar sun fito? Tunda kace sojoji sun yi kokari sosai kimanin yan bindiga nawa ne kake jin sojojin sun kashe a wannan artabu da aka yi?
Ka san muna boundary da Kebbi ne da Niger na Kebbi ne suka kawo ma Niger ɗauko gaskiya maganan gaskiya tun daga can inda suka fita mashin ya kai 300 daga ainihin can macitta abin ga yana can wurin mai laka sun ne dama bodan su yake daga an ji su mai laka ko da zaka tattance sun kawo macitta don an yi fada da su matuka har su ma dauki soja sun kashe soja guda sun halbi kuma manfol daya da soja a kekeke dai sun halbi mutum uku biyu soja guda manfol soja guda ya rasu amma dai biyun na nan ba su rasu ba suna asibiti. In na ce maka ga nawa ne na yi kare amma kan an ci su sosai da gaskiya sojoji sun yi kwazo kuma mu mun ji daɗin sojojin nan sai dai jin zafin mu guda kaga da sojojin nan ba su kawo muna ɗauki ba mu ne za a halaka mu kenan amma da yake arzikin da muka samu na muna tare da Kebbi muna boda da su kaga duk abu da ya ci mu ya ci suka kawo muna ɗauki kuma suka ci galaba kan din wallahi in ka gansu ku karan kanka aka ce maka sojojin nan sun kashe su sai kai mamaki saboda yawan sun tinkari sojojin ne gaba da gaba wani abin gaba da gaba sojojin suka zo ma.
Malamin ya ce matsalar tsaro a yankin nasu tamkar matsalar tsaro ne a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Gaskiya yadda matsalar tsaron yake ni karan kaina abin na cinin rai saboda gwamnatin Najeriya dai tana da mayakan da za su tunkari abin nan kai tsaye a kare kaga yau ba daɗi a ce talaka ya bar gidan shi nan ya saba nan yake cin yake sha idan ya zo gari tsadan rayuwa bai saba da gari ba zai wahala kaga kuma kalubale ne gare shi gaskiya tsamarin matsalar tsaro sai da kasan Maiduguri a can lokacin da suke fuskantar rashin tsaro to haka muke yanzu ya not safe mun wallahi matsalar tsaro ta yi yawa ma ba kwanci hankali in kaga yan mutanen gari da suka taso waɗanda ke ƙauye ka shigo garin saboda matsalan tsaron sai kai mamakin gudun hijira sannan sai ka ji ana yin abu can mu yankin mu bai kawo muna in an tallafa ma yan gudun hijira na can cikin gari ta dauka a kai mana cikin gari amma na kauye su ba za a kawo musu ba ko su samu ko gar su samu ba ruwan bai dace a ce ko ne tana yin haka nan ba in aka kawo abu cin da talakawan ke wala ya kamata yi a bi su daya bayan daya su samu ni gaskiya kira na ga gwamnati ta diba ta tausaya ma talakawa sannan ta diba yanayin da take ciki.
Wannan kuma shi ma wani gano ne ba jiyo ba.
Gaskiya abin na ci muna rai saboda muna tare da iyayenmu da yanninmu da kanninmu a ce mu baggari abin da tausayi gaskiya barin ga maka idan sun zo ba kama da damar shiga gida duk koriji ake gaban ka kana iya fadawa har su cika ito sau lahiya lauko a ito da kai saboda akwai abin da kware-kware da suke nan gehe-gehen garin da ka samu ka fada wurin shikenan ka tsira wani kuma in kaman rufi ne sai ka shige karkashin kwanin haka nan wasu ke samu har suna tsira din ba inda za ka je dai na taƙaita maka yau ma har asibiti akwai inda bullet ya faffasa tagogi ko ba wannan ma zai kai kusan karo na 25 ko yan bangan mu ma a tallafa musu ma da kuɗi ko batir babu wanda aka yi ko bindiga babu ka ji ma wanda cije na so ya kara maka ƙarin bayani.
Eh to ba mai kamo shi waya hello baba
ina tsammanin lullubai
baba
in talakawa
baba
wallahi
baba
eh
kana jina
eh ina jin ka
to dan kwantar da hankali baba zai mata
to ina hankali na yake kwanci mutum yadda 40 yanzu ba ku guda gidan shi nazo gida ba kowa ban san ma inda zan neme su ba nan ba wani cigaba ba wani building da yake na improvement wanda za a zo a ce mu gaci wanda gwamnatin da ta yi sannan kuma ga mu da kadaddan rayuwa a kasar ga barayin nan da suka zo yau garin ga wallahi sun karin 300 waɗannan wannan gwamnatin kabi Allah ya mai albarka Allah ya sa ya mutu ya samu kabarin shi da haske saboda in ba don shi ba mu ba mu san halin da zamu je
kaman kai an dan dauke wasu ne a cikin iyalanka ko ƴan uwanka a garin
ni yanzu ban san inda suke ma ba sai na neme su
na'am
muna boundary da naita da kabin ne yanzu nan ko na hito cikin kwabaduci na zo ne na ga gida na ba kowa na ce idan suka je aka ce wasu na tan dan ko na kebi shine na duba gida na to yanzu haka ma muna cikin kai a gida su dawo da daddaren ga ko tallahi da muka taba gudu na taba gudu daga nan na je kwanta gore da iyali na na tsauci gida 130 wallahi aka zo aka ta rubutu sunan mu na iska wai za a yi mu tallahi ko kwabu ba inda ya ba mu muka gaji da aka ce gwanan da mai tausayin talaka ya kawo sojoji sai muka dawo muka ce bari mu zo mu zauna tun da gawan gona duk abin da kiran zai fita kawo mu guduma yadda zamu ga yi faduwa ranar da haka zamu ga gari ya waye insha Allah sai na ga mu magana ga yanzu kwa baduki zan koma ita dai zata sai bin nan da mu da mu kwanaki ma muna kwanci daji da wani maciji ya sare idan kwa ba kaga dun raki ne haka ni da farko an zo an koran min shanu tana da baya aka zo an kori guda bakwai ba yanzu banda komi
Honorable Abbas Adamu dake zama shugaban riko na karamar hukumar Mariga yace suna da masaniya akan abin da ke faruwa kuma ana daukar matakai
lallai na samu report na biyu ga waɗannan ƴan ta'adda ta wannan hanya suka shigo gunduma na karamar hukumar Mariga local government sun zo ta nasun raɗi ɗan kolo da yake muna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mahukuntan na ɗan kolo da mu karamar hukuma don sun sha biyowa suna damun mutanen waɗannan ƙauyuka kuma hakan ya ja hankalinmu muka ga ya dace mu kai ma jami'an tsaron da ke dan kolo ziyara ta hanyar wakilta wasu al'umma da suka je suka gana da su domin mun sani kowa ya san sojan Najeriya ne sojojin suna dan kolo ne ba don su tsare kawai yankin dan kolo ko birnin Kebbi ba suna aiki ne karkashin jagorancin shugaban kasa kuma wannan ya sa sun ba mu haɗin kai duk sanda muka ji duriyan waɗannan bandit wato ƴan ta'adda muka sanar da su suna iya kokarin su wajen kawo mu mutanen da ke wannan yankuna namu dauki bayanan da muka samu a jiya daidai sallar juma'a waɗannan ƴan ta'adda sun zo waɗannan yankuna kuma sun so su kai farmaki ga ainihin jami'an tsaron ma to alhamdulillah jami'an tsaron sun samu bayani akan lokaci kuma sun dauki matakan duk da ya dace wajen hana kai hare-hare a waɗannan yankuna. Jami'an tsaro sun samu nasarori sosai a kansu domin duk kaga ɗan ta'adda ya kai ya saki abun hawan shi ya ruga kaga wannan ya bada damar kenan ya kwashi kashin shi a hannu.
To amma Honorable akwai bayanan da ke cewar bayan artabin da aka yi da ƴan bindiga a jihar Kebbi ne suka tsallako yankin ku. Ko wannan batu haka yake?
Eh wannan gaskiya ne bayan sun ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro sun biyo sun shiga wani gari nawa da ake ce ma Maburya zuwa Ragada har ma na samu report cikin dare sun kwana a wani kauye da ake ce ma Kadago amma zuwa yanzu mun yi kokari mun sanar da jiha domin a samu a kawo mu mutanen wannan yankin don in suna Kadago kamar suna yankin Gulbin Boka Kuimo da Dusai ne don ta wannan hanyar suke bi su bulla magama zuwa Rijo ko kuma wasu su bi yankin Mashegu to mun sanar domin a kawo doki na gaugawa kuma an samu na daga jiha za a yi iya kokari wajen ganin an hana su kai hare-hare inda suke son su isa
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Joshua gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Haruna Mammana Bako daga nan gidan Radio Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar, kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne zamu gabatar muku da shirin da dan gari dake kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda yake kawance da su. A yau Haruna Ibrahim Rasne ya tattaki hakarin darge dake cikin karamar hukumar mulkin Ibiri ta jihar Maradin Janguriyar Nijar, inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa, wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake. Ai sauraro lahiya.
Ni sunana Alhaji Isa Jahi, kuma ni dan haihan darge na.
Ni yasa ake kiran darge da darge?
Lalle ita darge abinda aka kiranta can da aka fara sare darge, ba a gani komai sai itace. Kumci na itace. Wato akwai kura, akwai zaki, akwai giwaye, in masu wanda za su sara ta, in sun ka sara ta, in rana ta wadi sai sun yi ruwa su hau basa su kwanta, in dare su koma su ka. To sai an ka gani da an ka diba a gani da gari, an ka samu aka zamana a gari, sai an ka diba an ka ga itace wanda icce na da aka ce ma dirga, sai an ka ga ya hewa. To ana cewa dirguna da nan sai an ka maida ta dargi, ka ji mahalin dargi kenan.
Dargi zo ki yanzu ta kai shi?
To dargi da ya ga yanzu da ya ga kawatan ta kai shekara wajen 155 zuwa 60 ma shekarun ta.
So da ni darge ta shahara da shi.
To abinda ta shahara da shi darge makiyaya na kuma manoma, noma da kiwo shi ne sai kasuwanci ya an yi su, su ne abinda ta shahara da shi.
Da wace kabila? Da wace kabila ayin mazamna darge haka?
To darge ita dai kabila Azbinawa ta. Tunda nan ne muna tattambar rane aka yi, masu kadar ya suka taho tun daga agadan inda suka yi tambar raya, har da muna da tambarewa 88, yanzu ma sun kai 19, eh, tunda an kara wasu bayan wannan. To abinda suke Azbinawa ne, akwai malamai wanda suke su ne shehoni na mayan malamai na limami wanda suke Wangara, na kuma akwai Zanwara muna nan tare da su sanni, suna ma malaman mu. Sa'ajin nan kuma akwai sauran kabilu, akwai Hausa, akwai wasu da ake ce ma Addawa masu gobar tsina, to amma a kabila Addawa to su ne muna da su.
Kenan za a iya cewa kenan garin darge sarautar tambari ne?
Eh, sarautar tambari ne. Mutu wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tun da aka ce tambari 80 haya kai 19 yanzu ai mu sarautar mu tambarawa da kaji an ce tambari, to shine shine babban, shine sarki.
Daga ina mutan darge suka taso suka komo nan darge?
Kaji ta sanka taso daga Agadez sai Ingal sai Tanis, daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Kacena da Goidar. To shine aka ce suka zauna gidan Boka, bayan gidan Boka suka zauna Ashalu, daga Ashalu sai suka taso suka komo Sabon Mashi. To nan Sabon Mashi aka yi wani gari nan dan guntunan bakin abin nan, dan nan sai aka komo an ga wani aka zauna, daga nan sai Dargi. To kaji irin zaman da sun kai. To kuma mu'amalar su sai ta tashi daidai da Gobira Armi ya shiga tsakanin su da Gobira, tunda mayaka na su ma Gobira mayaka na ana yaki nan tare da su, sai su Gobira da yake kasa su Gobira su ne suka fara zamanin Ibiri, su suka cire Ibiri. To shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane za su maina, sai aka hada Armi sai an kai ta harkoki tare da su.
To cha zaka haka Abzuna suka nuna a can baya gurin yaki,
ai ya zaka da suka yi, ai ba yan karama ta ba, ai babba zaka duk inda suka zo gari sai su yaki garin, su kwashi komai su irin mutane. Ba Azbine ma shi ga yaki ma ga lokacin ma za a ce babu kamar su, tunda akwai dawakin da aka yi su ma sun sun ka zo wurin yaki, sun ka bigi dokin, sun ka sa mai kai mu suka akwai shi dokin, sai ya cira sama sai dara duk inda sun ka zo gari yaki su kai, dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki, da tura sun ka hani yaki, amma sai ne yaki mashahararri na ma maya maya, tunda ka je tambarin ga 88 da muka fara wadi ba wanda bai zaru ta kafa ta yaki, har da kuwa nan dare an dora zuwa ayo yaki a kwashi ke gari do a kwashi ta kaya ne da komi da duke da komi a zuri.
Kamar menene ke ci madar gituwa kwarai ko na ce kai matsala darge?
To darge muna da matsala mai dama tunda dai mun babban matsalar mu dai an anyi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za sai ya ta to wannan matsalar muna bukata koda community ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko koda tunda dai mun nan ma akwai mu san gona nan gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko hudu ba a samu abinci sai to bana ma sai zaman to ko akwai wurin da koyanka ba aiwa ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to kaga ni sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsalar mu to kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tunda shatonkin mu dan karami ne an yi dan shato dan karami na ba mu da matsala shi ko garin ga daga mutunan nan ya kai wajen dubu tun mu ma kusan tun da gari uku a da kwainan game da tuko banda kauyukan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen tabbasa ga busai sai da busai sai ba suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azubin akwai jina a cikin sarkin azubin labo kanfo akwai sarkin azubin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shine ke rike da garin abbas sarkin azubin almu to yanzu shi ke rike da garin shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar dama ta sarkin azubin dai shine sarkin azubin kan shi abbas almu shi ke yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can dosar da su yanzu shi ke rike da garin bayan haka nan ita dargi babban gari na nan cikin kasar Sharkwari yanzu na jihar Sharkwari na kasar Kebbi shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Niya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Rasta ya dauko muna tarihin nagarin Darge a nan ne zan ce muku sai kuma wani shiko idan fa Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.